Idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 93 cikin wannan sura mai albarka suratul araf yau kuma za mu tashi farkon aya ta 94 kafin haka akwai tambayoyi kaɗan mai tambaya ta farko yana tambaya ne dangane da cewa ya ji wasu malamai suna cewa wai Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam tana cikin annabawa tunda ita ma an yi mata wahayi menene gaskiyar wannan zance ba gaskiya bane ba ko shakka ba ba ko waɗansu daga cikin malamai wanda suke amfani da fadin kalmar wahayi sai su ɗauka cewa duk wanda aka ce an yi masa wahayi to shikenan ya zama annabi wahayi ke mayar da mutum annabi to kuma wahayi ba shi ke mayar da mutum annabi ba inda haka ne da mahaifiyar annabi Musa ma ta zama annabiya tunda Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin to da haka ba annabiya bace ba kamar yadda mahaifiyar annabi Isa alayhi salam Maryam ita ma ba annabiya bace ba nassin da ke nuna ba annabiya bace ba da Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ma'ida ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كذا نص في محل النزاع هنا ما المسيح ابن مريم إلا رسول النبي عيسى ابن مريم بيزما با فاتي منزو قد خلت من قبله الرسل منزلني سنشؤي كافنسا وأمه صديقة mahaifiyarsa kuma siddiqa ce ma'ana da sai Allah ce wa ummuhu nabiyya ko nabi'a ko rasula ko nawa makamancin haka amma sai ubangiji ta Allah ya ce wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma unzur anna yufakun kana shi annabi Isa da kuma nana Maryam sun kasance su biyan ya'kulani ta'am suna cin abinci menene ma'anar a ce suna cin abinci ma'ana ba su da siffa ta ilahantaka su ba alloli bane Allah baya ci Allah baya sha Allah sai dai ciyar amma shi ba zai ci ba amma sai Allah ce kana ya'kulani ta'am sun kasance suna cin abinci dan saboda haka kenan bayi suke ga Ubangiji subhanahu wata'ala halitta ne su Allah ya halicce su su biyin nana Maryamu halitta ce ta Ubangiji haka annabi Isa alaihi salam halitta ce ta Ubangiji ba da bane nashi sannan kuma ba ɗaya daga cikin su da yake da siffa ta ilahantaka kowanne abdu ne in huwa illa abdun an'amna alai wajalnahu mathalan li bani isra'il dan haka dai wannan shine zance mafi inganci wanda yake da goyen bayan dalilai na alqur'ani da hadisai sahihai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lafiyayyen tarihin da ba gurbatacce ba duk wani malami da zai yi da'awar cewa nana Maryamu annabiya ce mahaifiyar annabi Musa ma annabiya ce wannan qaulun da'if saqit 'arin 'anil dalil khalin 'anil burhan magana ce wanda ba ta dalili ba ta da hujja da ke karfafa ta wannan ke tambaya kan cewa sanya hijabi da ya mace musulma take yi shin za ta yi ne ko da izinin miji ko kuma sai in miji ya yarda sannan za ta sanya hijabi yau ai mace daga lokacin da ta zama baliga fitarta daga gida dole sai da hijabi ba sai ta tuntuɓi mahaifinta ba sannan in tana da aure ba sai ta tuntuɓi mijinta ba hasali ma idan mahaifi ya ce wa ƴarsa karki sa hijabi za ta ce dole sai na sa tunda Allah ya wajabta mu idan miji ya ce da matarsa ba na son ki sa dole ta sa tunda Allah ya wajabta mata Ubangiji ta'ala ya wajabta ƴa mace ta sanya tufafi da za ta suturce jikinta sama da ƙasa gaba ɗaya suratul nur ta yi bayani a kan suturce sama wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li buwalatihinna zuwa ƙarshe al khumur jam'i na khimar khimar shine disturin da zai rufe kan mace zuwa kirjinta ta yadda ba za a gane tudun kirjinta ba tufafi wadatacce mai kauri sannan mai yalwa wannan shine khimar dole mace ta sanya khimar ka sa masa suna gele ka sa masa suna zane ka sa masa suna riga mai kauri dole dai ta rufe kanta ta yadda gashin kanta ba zai bayyana ba kunnanta ba zai bayyana ba, wuyanta ba zai bayyana ba, sannan ya rufe kirjinta. Wannan shine khimar. Ubangiji yace wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, lalle su sanya marfi wanda zai rufe kansu har ya zuwa kirjinsu, domin jiyub jam'i ne na jayib. Jayib yana daukan ma'ana biyu a larabci. Ma'ana ta farko wuyan riga, ana kiran shi da suna jayib. Sannan ma'ana ta biyu aljihu, ana kiran shi da suna jayib. To a nan gurin ala jiyubihinna ba wai su rufe aljihunsu ba, ma'ana su rufe wuyan rigarsu. Rufe wuyan riga ma'ana su rufe kirjinsu. Kinaya ce Ubangiji ta'ala ke yi dangane da suturce kirji. To aya ta cikin suratul ahzab kuma sai ta yi bayanin suturce kasa, ta yadda kar a bar kauri a waje, kar a bar kafa a waje. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya kai wannan annabi fadawa, wato ainihin matan ka fadawa, ƴaƴan ka fadawa mata na mummune gaba ɗaya cewa yudnina alayhinna min jalabibihinna. Aljalabib jam'i ne na jilbab bi kasral jim. Jilbab dogon riga da mace za ta sa ta sauka har ƙasa. Yudnina alayhinna min jalabibihin, su kusantar da rigunansu wato daf da ƙasa. Shine yudnina alayhinna min jalabibihin, su kusantar da su daf da ƙasa. Kar su ɗage tufafinsu yayi nesa da ƙasa, a'a su kusantar da su daf da ƙasa. To ku babu yanda za a yi tufafin ƴa mace zanto daf da ƙasa sai in ya zama ƙasa da idan sawu. To shine ƙasa da idan sawu ɗin, ko ɗani ɗaya, ko zira'i ɗaya, ko abinda bai kai haka ba, duk yadda ta yi ya yi, ko ya ja ƙasa ko kar ya ja ƙasa, inda ya sauka ƙasa da idan sawu. Wannan ba haka ake so, lalle ya sauka ƙasa da idan sawu. Shine yudnina alayhinna min jalabibihin. Sai Allah ya ce zalika adna an yu'rafna, hakan shine zai kusantar da mata mummune, da an gane su a gane wannan mummuna ce. Fala yu'zaina, ba za a cutar da su ba, ba za a mu'amalance su ba yadda ake mu'amalantar fasikai masu tallata kansu, masu kadawa kansu kararrawa ta hanyar tufafin da suka sa na fitsara da rashin mutunci. Fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima. To wannan wajibi ne wa musulma ta yi wannan, sawa'un miji ya yadda ko bai yadda ba. Hasali bata neman lasisinsa don za ta sanya hijabi, ba haƙƙinsa bane ba. Kamar yadda bata neman izininsa don za ta yi sallah ta farilla, ba haƙƙinsa bane ba. Don ya ce baya son sallah za ki daina, to haka in ya ce baya son hijabi ba za ki daina hijabi ba. Haka bata neman izinin mahaifinta don za ta sanya hijabi. Don babanki ya ce baya son ki yi sallah sai ki daina sallah farilla, to haka don ya ce ki daina hijabi ba za ki daina sanya hijabi ba. Don haka ya kamata wannan a lura sosai da sosai, don akwai mazajen da ba su da kishi, waɗanda suke wato ainihin kishi ya riga ya mutu murus a cikin zukatansu. Wasu ya fi son matarsa ta yi shiga ta kwalliya ta burgewa don ya nunawa abokanansa cewa yana da kyakkyawar mace. Akwai mutumin da suke yin haka, idan matar ta sanya hijabi sai ya rika faɗa, yanzu ke ina son in fita kuma cikin abokanina kawai kin zo kin sa wani kaya buya buya haka dake cuku cuku, da Allah ya cire wannan. Ma'ana ya fi son ta sanya irin gyalen nan da ake cewa ta yanigan tali. Akwai gyale ta yanigan tali, ko kuma jahannama salamu alaikum, ko gyalen nan da ake cewa wai jahannama kuma a ce salamu alaikum, ai ba sallama a cikin jahannama. Ko kuma gyale haka dai, na rashin kirki, na rashin mutunci ne kawai, na rashin kirki. To wannan bai dace ba. Dan namiji mai kishi bai kamata ya bar ƴarsa, matarsa, duk wata wadda yake da hannu a kanta ba ta fita cikin wannan halin. Don ya tare a cikin saba wa Ubangiji, ya tare a cikin barna. Kuma duk namijin da baya da kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba, haka manzon Allah ya faɗa. Da yu za ya dukul aljanna. Ka fi son matarka ta fita tsirara, ka fi son ƴarka ta fita tsirara, tana fita tana karairaya, manzon Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba, kai ba aljanna, har sai ka tuba. Allah tsare mana imaninmu da addininmu. Wannan mai tambayar yake cewa ina son bayani game da ladubba da suka shafi alkur'ani mai girma, karanta shi da rike shi, ajiyarsa. Alal misali, na farko, ajiye shi a ƙasa ba tare da an ɗora shi akan wani abu ba, ya halatta ko bai halatta ba. Kamar yanzu nan ina wurin tafsiri, in sa qur'ani a gabana haka, in buɗe shi, shi yafi ko in ɗora shi akan cinyata, ko in ɗora shi akan wani katako irin wanda ake ɗora qur'ani. Ko shaka babu ɗora shi akan cinya, ko ɗora shi kan wani katako na ɗora qur'ani, ya fi girmamawa. amma idan mutum ya ajiye shi a kasa ba za ka ce yayi haramun ba tunda ba mu da nassi kalala da ya nuna yin hakan haramun ne sai dai girmama shi shi yafi to kuma ka rike shi a hannu ka bude akan cinyarka shi yafi girmamawa ko ka dora akan wani katako ka bude shi yafi girmamawa Allah ko yace wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqawil qulub alama ce ta takawar bawa a ga yana girmama dukkan wata alama daga cikin alamomi na dokokin Ubangiji ai dole wani littafi wanda ba alqur'ani ba akan alqur'ani babu wani nassi karara da ya nuna haramcin dora wani littafi na addini wanda ba alqur'ani ba akan alqur'ani nassi karara babu akai amma dai mafi kyawu shine ya zanto qur'ani ne a saman kowane littafi amma wani littafi kan wanda ba na addini ba to kaga wannan abin kamata ma a ce wai ka dora shi akan alqur'ani ba kamar wata jarida kamar wani novel kamar wani abin nan ka zo ka dora akan qur'ani wannan kan abin da ce ba amma ana magana kamar littafin hadisi ko fiqhu sai ka ajiye qur'ani sai ka dora littafin hadisi ko fiqhu akan sa ba wani nassi kararar da yace kai haram abin da kai amma dai mafi kyau shine ya zanto qur'ani na sama wadancan littafai suna kasa saboda fadin waccan aya wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqawil qulub sannan qur'ani akwai babba akwai karami dole babba kan karami a wannan wajen bugo ne babba da karami amma duk qur'ani ai qur'ani ne ko ba haka ba wannan duk qur'ani ai qur'ani ne wajen bugo ne sai ai babban bugo ko karamin bugo ina jin ba za a ce ba karamin qur'ani da babban qur'ani ina jin idan mutum ya faɗa haka yana nufin babban bugo da karamin bugo wajen bugawa wajen rubutu yana ganin wai a ya daukan juzu amma a dora kan juzu 60 idan yi haka ai babu wani laifi juzu amma ma ayat qur'ani ne aya ɗaya ma sunanta qur'ani suratul fatiha ma sunanta qur'ani wa laqad atainaka sab'an minal masani an saukar da wannan aya cikin suratul hijri suratul hijr ko makkiya ce a lokacin ba a gama saukar da alqur'ani ba amma aka ce alqur'anul azim kaga lokacin asu suratul baqara ma ba su sauka ba su'ali imran ba su sauka ba suratul nisa ba su sauka ba suratul ma'ida ba ta sauka ba amma aka ce mun baka alqur'ani bayan ku akwai ragowa akwai sauran ababai ashe wani sashi na alqur'ani ana iya kiran shi da suna gashi a cikin sallah Allah ce faqara umma ta yassara min alqur'an yace sannan kuma a iya wa mai karatun alqur'ani sallama eh zaka iya masa sallama shine ba zai ansa ba sai ya je kan gaba idan yaje kan gaba ko karshen aya ko inda ma'ana ta cika ko da ba karshen aya bane ba sai ya ansa yanzu ina cikin karatu yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba zai ansa ba anan har sai ya karasa allazina amanu gaba din kenan kan gaba to sai ya ansa anan gurin sai ya tsaya yace wa alaikum assalam sai kuma ya saki isti'aza sai ya ci gaba لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ياتي ولا يحزنك قولهم سيونيتي السلام عليكم سيتك ياتي وعليكم السلام دم ولا يحزنك قولهم تككير معناتي إن الإزة لله جميع جملة ودباتر على قدوات shi yasa ba wadansu malamai suka ce bai halatta baka ce wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a kai waqafi ana bayan ka kin waqafi a qauluhum ka zo jami'a kai waqafi dan sai ba da mummunan ma'ana sai zanto innal izzata lillahi jami'a min maqulil qauli to kuma sai ba da ma'ana mara kyau wato maganar su cewa izza ta Allah ce kare bakanta mare wato manzo Allah na bakin ciki idan an ce izza ta Allah ce kaga ya ba da ma'ana mara kyau shi yasa dokar karatun alqur'ani lalle ne alura da alamatul waqfi wal ibtida da yawa daga cikin masu karatun alqur'ani sukan bayar da muhimmanci wajen gunna wajen mudud wannan duk yana da kyau amma ba abin da yafi muhimmanci cikin karatun alqur'ani irin makharijul huruf sifatul huruf alamatul waqf wal ibtida min aina abda wa aina akif ta ina zan fara idan na tsaya na kakare a ina zan taka birki sannan in na taka birki anan na iya farawa da abin da ke baya ko sai na koma na dauko yadda ma'ana za ta dace dan wannan yana da alaka murtabitun bil ma'ana yana da alaka da ma'ana ko yaya kai wani abu ba daidai ba sai ga ya bada ma'ana mara kyau ga mai saurare tambayar sa ta karshe ce a wani hadisi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu bayyana wa juna karatun alqur'ani shi wannan ya shafi har a wajen sallah kuma yaya za a yi kenan a wajen kwami ko tilawa tare da mutane a masallaci ko a makaranta. Wannan hani da manzo Allah ya haka ne, kar ku bayyana wa junanku alqur'ani mai girma. Wannan ya shafi kowa ina. Ko a masallaci kuke karatu wancan nayi to kamata ya kowa ya sassata muryarsa. Yadda nakan ba zai shiga cikin nawa ba, nawa ba zai shiga cikin naka ba. Amma idan ka daga murya na daga, nawa zai shiga cikin naka, naka zai shiga cikin nawa. Ka hana na sakewa, in hana ka sakewa. Ha kuma ko da kiskadi kuke wancan nayi kowa ya daga murya, to kowa zai shiga cikin na kowa kenan. Dokar shine sai in sassauta murya gurgurdai yadda zan je da kaina, kai ma ka sassauta murya gurgurdai yadda zaka je da kanka. In ba haka ba sai naka ya shiga cikin nawa. Wannan ya shafi ko ina, ko a cikin sallah ko a wajen sallah, duk dokar ɗaya ce yadda manzo Allah ya bayyana alaihi salatu wassalam. Ban ji ba. Wannan gaske ne, idan mutum yana so ya haddace alqur'ani kan sai ya ɗaga murya a wajen kizgadi, to sai in ja can gefe nesa da inda wannan yake, dole sai na tsaya kusa da malam Sa'idu, shi sai yana nan yin nan gurin ya je yana ta komi ya ɗaga murya, ni ma in je in yi ta yi. Amma ba sai mun zo kusa da juna ba, ina yi yana yi, nawa yana shiga cikin nashi. Ina fata an fahimta. To za mu tashi kan aya ta 94, faɗin Allah ta'ala, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahliha.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
Ubangiji ce, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, bamu taba aikowa ba fi qaryatin a cikin wata alqarya min nabiyyin wani annabi, illa akhadna ahliha, face mun riki ma'abota wannan alqarya, jama'a ko mutanen da ke rayuwa a wannan alqarya, bil ba'sa, wato da talauci, wad darra, da kuma yalwa. Wani lokacin majarrabe su da talauci, wani lokacin majarrabe su da yalwar arziki, la'allahum yadarra'un, ko sa kaskantar da kai su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abin nufi, su zama lokacin da muka jarrabe su da talauci masu haƙuri, masu juriya, masu mayar da lamari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Inda sun yi haka, to sun ci jarrabawa ɗin kenan. Kuma ya zanto lokacin da muka jarrabe su da yalwar dukiya da wadata, to sai su zama masu godiya ga Allah, masu kashe kuɗaɗensu ta hanyoyin da Allah ya yi izini, ta hanyar biyayya a gare shi, ba hanyoyin da za su fusata Ubangiji ba. To a nan gurin ma sun ci jarrabawa kenan, inda a ce sun yi haka. Ma'ana dai Allah maɗaukakin sarki na jarrabar mutane jarraba iri biyu, jarraba da talauci da kuma dukkan abin da yake na iya fusata rai, da kuma jarraba da wadata, da kuma dukkan abin da yake na iya daɗaɗa rai. Ba mu taɓa aiko da wani annabi cikin alƙarya ba, illa akhadna ahliha, face mun jarrabi mutanen wannan gari ko mun danke ko mun kama su, bil ba'sa'i wad darra, la'allahum yadarra'un, thumma baddalna makana sayyi'ati alhasana, sannan sai mu musanya wurin da ake cikin tsanani, sai mu musanya shi da kyakkyawan abu. As-sayyi'a anan gurin shine ash-shidda, idan ana cikin hali na tsanani, ana cikin wahala, sai mu musanya shi da alhasana, hali kyakkyawa, hali na walwala, hali na jin daɗi, hatta afau, har yanzu a lokacin da mutane za su haɓaka su yawaita, shine afau. Akan ce afa ya afu, bi ma'ana kasura ya kasuru. Wa qalu, sai ka ji sun ce kad masa aba anad darra wa sarra. Hakika dama can a baya a tarihi, wadata da talauci sun shafi iyayenmu. Fa akhadnahum baktatan, sai kawai mu kama su da azaba ba su yi aune ba. Wahum la yash'urun, ba su da masanin hakan za ta faru. Abinda wannan aya take nufi, ya ƴan uwa, Allah maɗaukakin sarki yana jarrabar mutane jarraba iri biyu, abu mai kyau da abu mara kyau. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un, kowace rai za ta dana mutuwa, sannan muna jarrabar ku jarraba mai kyau da mara kyau. Idan aka ce jarraba mai kyau, kaga wadata da haihuwa da ƴaƴa da ilimi, haɓakar kasuwanci, amfanin gona, ruwan sama, duk wannan wadata ce, duk wannan abin da jarraba ce mai kyau. Idan aka ce jarraba mara kyau, talauci, kamajika, laulayi, rashin lafiya, cutuka, kwalara, annoba, kamfan ruwan sama, kare tattalin arzikin kasa, ko maɗa tattalin arzikin kasa, dukkan waɗannan masibu ne, abu ne mara kyau. Allah na jarrabar mutane da wancan, yana kuma jarrabar mutane da wannan. To, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, idan ya jarrabi bawa da abu wanda yake mai kyau, to abinda ake bukata ga bawa yayi godiya ga Allah. Idan Allah ya jarrabi bawa da abu wanda yake mara kyau, abinda ake bukata ga bawa ya zanto mai hakuri. Shi yasa manzon Allah ya takaice mana kalmar, yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair, abin mamaki al'amarin mummuni, gaba ɗaya lamarinsa alkhairi ne. In asabathu sarra shakara fa kana khair Allah, wa in asabathu darra sabara fa kana khair Allah. Wato idan abu mai faranta rai ya samu mummuni, baya jingina abun zuwa ga dabararsa, abun baya fitar da shi daga cikin hayyacinsa, yayi girman kai, yayi kafafa, ya rinka canja tafiya, yana canja salon magana, a'a sai ya kaskantar da kai, ya san ni'ima ce ta Allah. Zai ce haza min fadli rabbi li yabluwani, wannan falla ce ta Ubangiji dan ya jarrabe ni, shi yasa yayi mun haka. A ashkuru am akfur, shin zan gode ko zan bijire? Bawa mummuni sai ya godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala kan abin da ya bashi. Wa in asabathu darra sabara, idan Allah ya jarrabe shi da abu mara dadi, to kuma sai ya hakuri, sai ya juriya, baya kai kukan Allah wurin mutane, yaje nan yace kaza ta faru, yaje nan yace kaza ta faru. Dariya za su yi maka, ba za su warware maka matsalolinsu ba, ba za su warware nasu ballantana naka, za su dan nuna maka sun damu a ganin idanka in ka tafi su tafa da juna, kai kuma ka zubar da mutuncinka, kuma baka yi juriya ba, baka yi kokari, baka yi hakuri ba, ballantana ka samu ladan hakuri. Inda ka yi hakuri sai ka shiga cikin waɗanda Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. To ashe mummuni idan yana da wadata sai ya godiya, idan ya haddace talauci sai ya hakuri. A koyaushe kuma a cikin rayuwa, ko kana cikin wannan ne ko kana cikin wannan, ko kana cikin farin ciki ko kana cikin bakin ciki, idan wancan ya same ka ga abin da zaka yi, in wannan ya same ka ga abin da zaka yi. Shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa dukkan mutumin da ya samu ababen nan guda biyu, to ya riga ya samu buɗin shiga gidan aljanna. Ash-shukru was-sabru, hakuri da kuma godiya. Yace shi yasa Ubangiji Ta'ala ya hada su da juna a cikin aya daya, bighairi wawul atfi, ba tare da wawun atfu ba. Inna fi zalika al-ayatin likulli sabbarin shakur, bai ce ba wa shakur, da an ce sabbarin wa shakur, da as-sabr wahdahu yakfi wa shukr wahdahu yakfi, lakin la budda min al-jam'i bainahuma, dole sai mutun ya hada guda biyan, ga as-sabr ga kuma ash-shukr. Kenan as-sabr mata inda al-masa'ib, wa shukr mata inda an-ni'am. Ashe dole sai mutun ya hada guda biyan, to sannan ya samu mabudin shiga aljanna. Inna fi zalika la'ayatin likulli sabbarin shakur, lalle ayati ga dukkan wanda yake sabbar mai yawan hakuri, sannan kuma shakur mai yawan godiya ga Ubangiji. To wannan haka mummuni yake. To amma su wannan wanda aya take magana akan su, basu zama haka ba. Lokacin da Allah ya jarrabe su da talauci, basu gane cewa jarrabawa ce take bukatan hakuri da juriya ba, su koma ga Allah, su kaskantar da kai gare shi. Lokacin da ya jarrabe su da wadata, basu dauka cewa jarraba ce daga Allah ba, kamata ya su yi godiya. Da sun yi godiya, sun ci jarrabawa kenan. Tunda Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid, a madadin sai haka sai musu yi ba, sai suka ce kad masa aba ana darra wa sarra. Dama tun iyayenmu haka suka rayu, wata rana da talauci, wata rana da wadata, wata rana akwai, wata rana babu, wata rana da lafiya, wata rana babu lafiya. Kad masa aba ana darra wa sarra, dan yanzu mun shiga talauci ba bare bane ba, haka dama zamani yake. Dan mun samu kanmu wadata ba wani faran farau bane ba, ba sabon lamari bane, dama haka iyayenmu suke. Ma'ana sai suka dauka dama haka aka tsaro zamani ya zama haka. Inna maddaharu taratun wa taratun, dama haka zamani yake. Yau da dadi gobe babu dadi, kawai amma ba sa kallon abin a mahanga ta jarraba ta Ubangiji. Ina fatan mun fahimta. Wato kenan mu kalli abin a mahanga ta jarraba, shine ibada. kar mu kalli abin a mahanga ta ɗabi'a da Allah ya ɗabi'antar da duniya yau da akwai gobe babu. Eh, haka ne, amma kuma jarraba ce wadda take bukatan waɗannan ibadoji guda biyu. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata, idan mun jarrabi mutane da cikin talauci sai mu musanya wannan talauci da yalwa, ko mun jarrabe su da rashin lafiya sai mu canja wannan rashin lafiya da kuma koshin lafiya, hatta afau, har zuwa lokacin da za su samu wadata, ko kace lokacin da za su yawaita. Wa qalu, sai kaji sun ce, qad masaba anadra wa sarra, haqiqa, wato ainihin dama can yadda rayuwa take, iyayenmu da suka shude baya a tarihi da talauci da wadata sun same su, lafiya da rashin lafiya ya taba shafar su. Haka kawai dama abin yake, ba wai jarraba ce daga Ubangiji ba. Ba a bukatan godiya dan an yi ni'ima, ba a bukatan juriya dan an yi mana jarraba ta talauci. Haka suka ce. Allah ce, fa akhaznahum, mu ko sai muka danke su, bagatatan, ba su yi aune ba, ba zato ba tsammani, wahum la yashurun, ba su da masaniyar hakan za ta faru. Aya ta gaba.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
ce walau anna ahlul qura amanu, inda a ce mutanen da suka rayu a cikin birane da dauloli ko alqaryu da suka shude baya a tarihi, amanu, inda a ce sun yi imani gaba dayan su, wattaqau, kuma sun tsare dokokin Allah, yana yi bari na bari, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard, da mun bude musu albarkatu na sama da kuma na kasa, albarkatun sama ta hanyar ruwan sama, albarkatun kasa ta hanyar tsirrai da amfanin gona da kayan abinci da kayan marmari da sauran ma'adanai da ke boye a ƙarƙashin ƙasa, duk sai Allah ya bude musu su, ya nuna musu inda suke don su haƙo su ci moriyarsa, inda a ce sun yi imani da taƙawa. Walakin kazzabu, sai dai mutane sun ƙaryata annabawa ne, sun ƙaryata littattafan da aka saukar tare da annabawan. Fa akhadnahum bima kanu yaksubun, mu kuwa sai muka kama su da irin abin da suka kasance suna aikatawa, na mugunyar aiki, na mugunyar magana, doriya akan mugunyar aqida irin tasu. Saboda haka wannan rashin takawa, wannan rashin imani, shi ya jawo aka halakar da Adawa, Samudawa, shi ya jawo aka halakar da mutanen Annabi Nuhu kafin su, shi ya jawo aka halakar da mutanen Annabi Lutu da mutanen birnin Madayana bayan shudewar Adawa da Samudawa din. Ma'ana rashin taqwa, rashin imani. Law anna ahlul qura amanu wa taqawna fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard, wannan tayi kama da fadin Allah madaukakin sarki, walau anna ahlul kitabi amanu wa taqawla kaffarna anhum sayi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Da ce waɗanda muka bai wa littafi baya a tarihi, Yahudu da Nasara, wato sun yi imani, sun tsare dokar Allah, Allah ce la kaffarna anhum sayi'atihim, kurakurai kanana da suke yau da gobe da sai mu yafi, sai mu kankare su. Wal adkhalnahum jannatin na'im, da mun shigar da su aljannar ni'ima. Walau annahum aqamu at-taurata wal injil, inda sun tsaya tsaye wajen aiki da at-taura da injila, wa ma unzila ilayhim min rabbihim, da kuma abinda aka saukar musu daga wajen ubangijin su na alqur'ani, inda sun yi haka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, da sun ci arziki daga saman su, la akalu min fawqihim, da sun ci arziki daga saman su, ma'ana la fatahna alayhim barakatun minas sama'i wal ard wa min tahti arjulihim, da kuma sun ci arziki daga karkashin kafafun su. Allah ce, minhum ummatun muqtasida, cikin su akwai wadanda suke al'umma ce tsaka-tsakiya, ma'ana sun tsaya akan daidai. Wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun, amma da yawan su aikin da suke yi ya munana, ya kai mutuka ta fuskar muni. A takaice dai wannan aya tana bada bayani ne dangane da al'ummomin da suka wuce baya a tarihi, sanadiyar halakar da su rashin imani ne da rashin takawa. al'umma ɗaya ce ta zama istisna'i daga cikin ahlul qura, su ne mutanen annabi Yunus, su ne kadai Allah ya yi istisna'in su, waɗanda su wato ba su shiga jerin waɗancan ba. Karan fari sun kareta annabin su, sun bijire masa, yayi hanzari yayi hijira kafin a ce yayi hijira. Daga baya Allah ya jarrabe shi, daga baya ya dawo, da ya dawo ya kiraye su gaba ɗaya sun yi imani. Gaba ɗaya sama da mutum 100,000 suka yi imani gaba ɗaya. Shi ne Allah ce falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ina ma a ce an samu ta alƙarya ta yi imani? Ba a samu ta alƙarya gaba ɗayanta ba ta yi imani. Ka samu gari gaba ɗaya, al'umma gaba ɗaya, generation ɗin gaba ɗaya mummunai, ba a taɓa samu ba a tarihi sai na annabi Yunus. Su kan wannan illa qaumu yunus, sai mutanen annabi Yunus. Lamma amanu, yayin da suka yi imani, kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya, sai muka yaye musu azabar kaskancin da da za ta hau kansu a nan cikin rayuwar duniya. Wa matta'nahum ilahiyyan, muka jiyar da su rayuwar duniya mai daɗi zuwa wani lokaci kankane, da kuma daga baya aka karɓi rayuwarsu. Daga baya Allah madaukakin sarki kuma karɓi rayuwarsu. Shine arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matta'nahum ilahiyyan, ma'ana dukkansu gaba ɗaya sun yi imani. Wato su kaɗai ne suka zanto istisna'i, wato aka yi togaciya daga cikin ahlul qura. In ba haka ba, ragowar ahlul qura ba su yi imani gaba ɗaya ba, sai ka samu masu imani ɗin kaɗan ne, amma mutanen annabi Yunus gaba ɗayan su kenan. Sai Allah ce mai aya ta gaba,
afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun afa'amina ahlul qura
amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan, shin ma'abuta alqaryu sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta taba zo musu ba bayatan da daddare, wuhum na'imuna suna cikin bacci? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan, ko ma'abuta alqaryu sun aminta ne, sun samu tabbas cewa azabar mu ba za ta zo musu ba duhan da hantsi, wuhum yal'abun alhali suna cikin kaikawo, suna cikin wargi, suna cikin wasanni. Abin nufi wane ne ba su tabbata akan haka? Allah na iya aiko da azaba ga mutane yayin da gari yayi shiru, yayi tsit cikin duhun dare, kowa na bacci, a waye gari kowa ya mutu. Allah na iya aiko da ita da hantsi goshin yini daidai lokacin da mutane suke cikin kai kawo, yan makaranta ke tafiya, ma'aikata ke tafiya, manoma makiyaya, yan kasuwa, kowa ke kan fita ya tafi wajen aikinsa ko wurin sana'arsa. Allah na iya aiko da azaba ta ɗauke mutane. Yana da ikon yin wancan na farkon, yana da ikon yin wannan na biyun. In kaga bai yi ba, ganin damarsa ne, don yana da mashi'a cikakkiya cikin duk abin da yake so yi, don shi fa'alul lima yurid ne, mai aikata duk abin da yake so yi ne subhanahu wa ta'ala. To tunda ko kun san yana da ikon wannan, dan me kuke sakankancewa kuke zunubi cikin duhun dare? Ba ku jin tsoron azabar ta riske ku a wannan lokacin? Dan me kuke sakankancewa kuke cuɗanyuwa da zunubi a lokacin goshin yini, ko lokacin la'asariya, ko da rana? Ba kwa jin tsoron a wannan lokacin Ubangiji ya karɓi rayuwarku kuna cikin wannan halin? Abin nufi ba ka da wani tabbas fa na cewa akwai wani lokaci da Allah ya ba da garanti a cikinsa baya karɓar rai. A koyaushe yana iya karɓar rai, dare ko rana. A koyaushe kana iya mutuwa. Ita mutuwa ba a mata shamaki. Ita azabar Allah ba a iya ture ta idan ta taho. Wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Tare dai kuke ko ina ne, ko kana tafi ko a zaune, ba ta ko kunyar suwa ne ita mutuwa ba. Da tana da mukan gare ne, ai da lamarudu bai mace ba. Dubi dai Fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi. Har cikin ruwa ne ta bishi, bai haye ba ta makare shi, bai kai ga abin da yayi nufi ba. Ma'ana ba ka da wani tabbas a duk inda kake, ba ka da security da zai hana ka mutuwa. Ba ka da tsaro da zai hana mala'ikan mutuwa, ya shiga inda kake dauki ranka. To tunda ko haka ne, ko yaushe sai zanto da abinda zaka kudurci a cikin zuciya a matsayin aqida, da abinda zaka furta a baka a matsayin magana, da abinda zaka aikata da gabbai a matsayin aiki, kayi taka tsantsan cikin su. Shin abinda da zai kusanta ka zuwa ga gidan rahmar Ubangiji, ko abu ne da zai jawo maka fushi da azabar Allah Ta'ala? Zaka zanto mai hankali da basira wajen fifita abinda zai jawo maka yardar Ubangiji Ta'ala, ya kusanta da kai zuwa ga gidan rahmar Allah. Zaka zanto baka yi tunani daidai ba, baka lissafo ba lissafi mai kyau, in ya zanto kullum kana aikata abinda zai nesanta ka da gidan rahama. Afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatun wa hum na'imun, awa amina ahlul qura an yatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Sai Allah ce afa aminu makarallah, shin mutane sun amince wa dabarar Ubangiji ne? Lafazin al-makru yana nufin al-hila, kamar yadda yana nufin al-khadi'a, ko a ce dabara, wani lokaci a fassara shi da yaudara. To sai dai ba a cewa makaru da ma'anan yaudara, ya zanto an jingina ma Allah shi, dan Allah madaukakin sarki baya yaudara, amma dabara, wannan kan dabara ai siffa ce ta abin yabo, musamman idan kayi dabara dan tabbatar da gaskiya, idan kayi dabara dan rushe ƙarya, wannan siffa ce abin yabo. Da haka Allah yake siffantuwa da wannan janibin, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Afa aminu makarallah, sun amincewa makarin Ubangiji ne? Sun amincewa dabarar Ubangiji ne? Fala ya amunu makarallah, ba mai amincewa makarin Ubangiji ko dabarar Ubangiji, illa alqaumul khasirun, sai mutanen da suke hasararru. Waɗansu malamai suka fassara makarullahi a nan gurin da cewa shine azabullah. Shin sun amincewa azabar Allah ne? Shin sun baiwa kansu tabbas azabar Allah ba za ta taɓa kama su ba? Ba wanda zai iya baiwa kansa garanti ya ce ya hau tudun mun tsira azabar Allah ba za ta kama shi ba, ba wanda zai wannan, illa alqaumul khasirun, sai mutanen da suke hasararru. Bawa na gari kullun ana son ya jefa kansa a tsakanin tsakiya, bainal khawf war raja, ya khafu azaballahi ta'ala idza tazakkara dhunubahu, wa yarju jannatahu wa rahmatahu idza tazakkara wasi'a rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa karima ihsanihi li'ibadi. Idan bawa ya tuna girman zanubinsa, sai ya ji tsoro, ya firgita, ya razana, ya rinka jin kamar an yi gidan wutan da shi kadai. Idan bawa ya tuna fadin rahamar Ubangiji, sai ya rinka sa rai, ya rinka jin lalle rahamar na iya samuna. To wannan tunani guda biyu ake so dan adam ya rinka tafiya da shi cikin kowane kaiwa da komowarsa, cikin kowane aiki da ya shafi duniyarsa ko ya shafi addininsa. Kar ya rinjaye da ɗaya janibin akan ɗaya janibin, kada ɓangaren tsoro ya yi rinjaye a kanka, don sai ka ɗebe tsammani daga rahmar Ubangiji, kuma Allah baya son a ɗebe tsammani daga rahmarsa. Don haka yace qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim la ta'asu min rahmatillah innahu la ya'asu min rahmatillah illa alqaumul kafirun. Kar ku ɗebe tsammani daga rahmar Ubangiji, Allah na gafarta zunubai gaba ɗayansu. Kar ku ɗebe tsammani daga rahama, ba mai ɗebe tsammani daga rahama sai mutanen da suke kafirai bijirarru. Don haka ba a san duk yadda ka tsorata ka ɗebe tsammani. Idan kuma ka rinjayar da janibin sa rai, to kuma nan gurin ana jin tsoron kar ka shiga cikin al'amnu min makarillahi, kila sai ka aminta ka ce mun hau tudun mun tsira, ma'ana ka zanto kawai jira kake a busa ƙaho ka shiga aljanna. Kai kana ganin ka riga ka gama kawai aljanna kai tsaye. To idan ka hau wannan layin kuma, to ka fada karkashin wannan aya, afa aminu makarallah fala ya'minu makarallah illa alqaumul khasirun. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je duba wani mara lafiya, sai yace kaifa tajidu nafsak, a wani hali kake jin kanka? Sai yace wallahi nukan ji kaina cikin firgici da razani da tsoro, inna tuna zunubaina, amma kuma sai in ji na sa rai a wani lokacin, inna tuna fadin rahmar Ubangiji. Sai manzo Allah ya ce haka ya kamata ka zama, ba yanda za a yi Allah ya karbi bawa, ya karbi ran bawa mummuni yana cikin wannan hali da kake ciki makamancin wannan, fati Allah ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoro, kuma ya bashi abin da yake sa ran samu. Jin tsoron sai ya sa amintar da kai da abin da kake jin tsoro, sa ran sai ya sa a baka abin da kake sa ran samu. Kaga anan kenan, dole sai ka hada guda biyu, an gane ko? Don haka ake san mutum ya haɗa guda biyu, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah ya yi babayinsa cewa wato yad'unana raghaban wa rahaba, suna kiranmu raghaban dan kwadayin abin da ke wajenmu na rahama, wa rahaban da kuma jin tsoron abin da ke wajenmu wato ainihin na azaba. Haka ake san mutum ya haɗa guda biyun, kar ya rinjaye da ɗaya akan ɗaya. Waɗansu malamai suka ce sai fa in mutum yana dab da mutuwa, to an fi son ya rinjaye da janibin raja ala janibin khawf. To amma waye zai iya sanin yanzu ina dab da mutuwa? Ai mutuwa ba ta tabbata. Ta iyawa mutum ya mutu baya tsammanin mutuwa, ta iyawa mutum ya tashi bayan an fara lissafin gadansa, ba haka bane ba? Rayuwa kan ai a hannun Allah madaukakin sarki take. Sai Allah ya ce mi
awalam yahdihil ladina yarthuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fa hum la yasma'un in kan turana عليك من أنبائنا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ
أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ شِنْ بَي بَيَّنَ بَهْ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ غَوَنْدَ سِكِي چِنْ غَادَ وَنْقَسَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا بَيَنْ شُوْتِ وَرْأَهْلِنْتَ دَسِكِي كَنْتَ أَدَهْ Allah na sha'u cewa inda mun ga dama asabnahum bi dhunubihim su din ma da mun kama su da laifin su wa natba'u ala qulubihim kuma da mun sanya murafa akan zukatan su fahum la yasma'un ta yadda ba za su iya ji ba ji mai amfani sai dai ji mara amfani abin nufi ya riga ya bayyana akan dukkan wanda yake raye a ban kasa yanzu ta fuskar tarihin da yake tattare da kowa cewa inda Allah ya ga dama mu ma yanzu zai iya shafe mu saboda mai ya shafe waɗansu kafin mu inda ya ga dama zai iya halakar da mu hujja anan ya halakar da waɗansu kafin mu ya damar waɗansu kafin mu shine abin da aya take nufi awalam yahdi yahdi annabi ma'ana awalam ya tabayyan shin bai bayyana ba bai fito fili ba tangararan ko ta hanyar karatu ko ta hanyar ganin ido lillazina yarithuna al-ardha ga wanda suke cin gadon ƙasa yanzu nan gurin duk cin gado muke na ƙasar da muke kai dan da waɗansu ne a kai ba mu ba suka yi dabdallarsu suka gama suka tafi yanzu muke kai mu yi rigima mu yi hayaniya mu tafi sannan waɗansu su zo su mai gurbi bai bayyana ba lillazina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha bayan shudewar waɗanda suke kanta a da cewa Allah na sha'u da mun ga dama asabnahum bi dhunubihim da mun kama su su din na yanzu da zanubin su irin yadda muka kama na da zanubin su ma'ana waɗanda suke laifin yanzu tsammanin su Allah bai san suna laifi ba da mai sata da mai fashi da mai yankan aljihu da mai kowane irin mummunan hali ubangiji ta'ala na kallon su da mai zina da mai neman namiji da matar da ke neman mace da mai kowane irin aikin ta'addanci fa Allah na kallon kowa ba wai mantawa yayi da mutane ba kawai jinkirta musu yayi kawai ya kyale su dan ba inda za su je su gudu ina dan adam za shi ya gudu a cikin ƙasa ko ya hau sama ko ya tafi ina ba yadda zai yi rayuwarsa gaba daya in dai mutum yana son ya ji dadin rayuwar shine a baka rai tsaka-tsakiya wanda manzon Allah ya ce tsaka-tsakiyar al'umma ta rayuwar su ta tsaka-tsakiya shekaru 60 zuwa 70 kadan ne wanda suke ketare wannan kadan ne ba suke ketare 60 da 70 manzo Allah rayuwarsa shekaru 63 sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato sai Allah ya zabar masa wannan tsaka-tsakiya din ba ai masa kwaro ba ta fuskar shekaru sannan ko busi yawan da mutum zai zo ya wahala ba ya jiga ta ba dan shi da kansa yana cewa yana neman tsari daga amayar da shi arzalul umri kaskantacciyar rayuwa ta yadda zane kan kwance jikin mace bata sani ba, ko wandan kai fadi baka sani ba, saboda tsufa yayi tsufa, hancinka da majina kamar yaro dan gangane, fulfura a ko ina tun daga ka har hamata fulfura kake dan tsufa. Manzo Allah sai ne mu tsiri kar ai kai su wannan matsayin sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shekaru na tsakatsakiya, idan an ce kai dan shekara 60 ne ko dan shekara 70, wani shekaru ne wanda ka more a cikin su? A cikin shekara 60, duka 60 din ka more? Ba duka 60 din ka more ba. Shekaru 16 farko kana yaro ne, baka balaga ba. Dan shekara 25 kana cikin gafin balaga, mahaukaci mahaukaci, mai hankali mai hankali. Gani kake kafi kowa wayo a duniya, kuma kowa yana ganin kai ne baka da wayo. Kafi kowa sanin ya kamata, kuma kowa yana ganin kai ne baka san ya kamata ba. Idan kai abu wurin dattijai sai su kyale ka, sai ka wuce su kalli juna su ce kurushiya. Kai kuma kana ganin kai wayayye ne, ka kai kana tafiya kana bubbuɗe kirji irin ba dama din na wani haka da sauransu. Mutum kawar mahaukaci yana tafiya yana kallon inuwarsa, kaga lokacin ma baka san ma me kake ba, morewa ma baka san yadda ake morewa ba. Daga lokacin da zaka fara sanin yaushe ake morewa, kai dan shekara 30 da wani abu, to ka san yadda ake morewa yanzu. Morewa wajen koci, ko wajen sha, ko wajen tufafi, ko wajen kyamaci, lokacin ka san yadda ake morewa. Lokacin zaka ci gaba da cin wannan moriya har zuwa shekaru 40 45, da ka kai 50 kuma to sai ka fara raguwa. Ko kana son ka more, kuma ka san yadda ake morewar, kuma ga kudin morewar, kuma ba hali ka more. Sai dai ka rinka raka sauran mutanen duniya, kana ji kana gani, da ka kalli madubi sai ka ga fuskar ka duk ta canja, sai ka dauko hoton ka na da kana dan shekara 30, sai ka kalle ka madubi, sai ka bata rai. Ba yadda zaka yi. Duk wani gemu da ya fito, da wani saje da ya fito, ka kankare shi, ko me ka kankare, kullun kana tafiya a aljihunka, yadda karo ke tafiya da madubi, haka kake tafiya kai kuma da madubi, da shaving powder, kullun aljihunka, duk inda dan wani abu ya fito ka sa powder ka goge shi, ma'ana so kake da kai kana yaro. To wannan kuma sai sa fuskar ka nan fari nan baki, nan ya lomake, nan ya tashi, babu yadda ka iya fa. Ayi operation, ayi duk me za a yi, ka je kowane surgery doctor ka samu, ba yadda za a yi, mayar da kai dan shekara 30 din nan da muka faɗa dazu, 35 din nan da muka faɗa dazu, ka riga ka wuce kenan. To me morewa ciki? To amma tare da haka kana ƙara matsawa kusa da kabari, kana ƙara zalunci, kana ƙara matsawa kusa da kabari, kana ƙara yin aikin barna, ka kasa ganewa, kana ƙara lodar kayan zunubi da zaka tafi lahira da su. Ka cutu wannan, ka yi fada da wancan, ka yi rigima da wancan, lokaci ne na ka yi sulhu da mutane, ka yi sulhu da Ubangiji. Amma lokacin kake ƙara batawa tsakaninka da mahaliccinka, kake ƙara batawa tsakaninka da kowa a duniya, ma'ana kana ƙara rage adadin wanda inda za ka mutu su ce ka Allah ji kanwa ne, kana ƙara rage yawansu, saboda zaluncinka, saboda rashin kirkinka, ko saboda zaluncinki, ko saboda rashin kirkinki. Haka mutum zai tafi akan haka, ƙarshen zalunci kenan. To dan adam mai dabara shine wanda yake kallon rayuwa a wannan mahangar, sai ga gaba ɗaya in na yi shekara 60 a duniya, shekarun morewa shekaru 10 ne zuwa 15 su ne na morewa. Kafin in kai wannan ban san yadda ake morewa ba, in na wuce wannan ba zan iya morewa ba, ko ina so, saboda a lokacin ko ina so in kashe kuɗi, yara na sun fara jin haushi, suna ganin yanzu fa account din nasu dai, dan me nake kashewa da yawa? Haka ne za su fara tara min gajiya da sauran tsufana, ko tsufan ya fara a matakin farko, su za su ƙara tsufan. In fulfula ɗaya za ta fito suka yi ma wani bakin cikin, sai ƙwaya uku ta fito lokaci guda, kaga sun riga sun gama da kai, su kassara ka, ma'ana babu yadda ka iya a wannan lokacin. Kuma kamar yadda na faɗa a wancan lokaci, ga ɗa ɗan shekara 35 mahaifiyarsa na son dole kai masa aure, ga ɗa ɗan shekara 1.5 mahaifiyarsa na son dole ka sai masa pampers. Dole rigima za a yi. Lokacin da uwar waccan ke magana a yi masa aure, ka gama baka fito ba, za ta ce wannan ta ce pampers ya ƙare. Kuma kowace tana gani tana da haƙƙi, kuma wannan ba ta ganin cewa haƙƙin waccan ya fi nata, daidai suke da juna. A yi ta rigima a gidanka yadda ka san America da Rasha. To ai ka ga ya kamata mu bi Allah ne kawai. Wallahi idan kana so ka more, ka bi Allah da dukiyarka, ka bi Allah da muƙaminka, ka bi Allah da sarautarka, ka bi Allah da mulkinka. To shikenan sai ka more, ka ciyar da talakawa, ka ji tausayin bayan Allah, sai ka more, ka yaɗa addinin Musulunci, ka ka yi sulhu tsakaninka da mahaliccinka, ma'ana ka tuba daga zanuban da ka san kai da kafi kowa sanin me kai, nafi kowa sanin me nayi, kowanne dan adam ya san gajiya wata idan yake lalata shi kadai cikin dawan dare tsakaninsa da mahaliccinsa, ba sai ya fito yayi fallasa ba, dana yayi kaza dana yayi kaza, wanda zaka faɗa ba su za su yafe ba, shi wanda kai dan shi ya sani, dan haka cikin duhun dare ka neme ya yafe maka, ka gaskata niyya tsakaninka da shi, magana ta riga ta kare. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون التي تلك القران قص عليك من انبائها تلك وان اشاره ce zuwa ga wadancan burane tilka alqura wadancan burane da suka shude baya a tarihi ana nufin mutanen annabi nuhu da kuma mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi lutu da mutanen birnin madiyan wadanda suka wuce baya dai wanda muka ambata su ake nufi da tilka alqura wadancan alqaryu na kussu alaika min anba'iha wato muna baka wani kissa na labarin su wala qad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat haqiqa manzannin su sun zo musu da hujjoji da mu'jiza bayan mu'jiza fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl amma basu kasance masu yin imani ba saboda yawan kareta manzannin da suka yi tun ada kazalika yatubu Allahu ala qulubil kafirin kamar haka ne Ubangiji ta'ala ke dora murfin akan zukatan kafirai ya zanto ba su da fahimta wama wajadna li aktsarihim min ahadin wa in wajadna aktsarhum la fasiqin wama wajadna li aktsarihim min ahad da yawan su ba mu same su da rike alkawali ba abin nufi ba su rike alkawali da suka yi tsakanin su da Ubangiji ba dukkan mu gaba daya Allah ya yi alkawali da mu muna barbadan kwayar zarra kowa yana kamar kwayar zarra a gadan bayan annabi Adam وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وبنجي تي أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ دُكَّ مُدُونِيَا مُكَ تي بَلَى مُنْ أَبِنْ تي يَا أُبَنْجِي كَيْنَا أُبَنْجِي مُ دَ زَامُ كَرْبُ دُوكَا دَغَا وَجِنْسَا شِي كَدَي كَيْ كَدَي زَامِي وَبُوتَا تو وَنَّا أَلْقَوْلَن دَ مُكَ تي تَسَكَانِمُ دَ أُبَنْجِي to sai daga baya bayan mun girma sai muka kariya shine Allah yake nufi wa ma wajadna li aktsarihim min ahad da yawan su ba mu same su da rike alƙawari ba wa in wajadna aktsarahum la fasiqin mun samu da yawan su wato fasikai ne abinda yake nufi fasikai waɗanda suka fice daga da'a ta Ubangiji ta'ala waɗanda suka zare kansu daga cikin da'ira ta fitra da Allah ya halicce su fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah suka fice daga cikin ta shine wa in wajadna aktsarahum la fasiqin thumma ba'athna
ma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu bina fanzur kayfa kana المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة فأرسل معي بني إسرائيل
جميل
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين
وبنجد يا ثم بأسنا min ba'dihim Musa bayan shude wurin can sai muka aiko da annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da yan tawagarsa fa zalamu biha sai suka zalunci kansu saboda waɗannan ayoyi fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin duba kaga yaya karshen mabarnata ya kasance thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina idan kun lura da wannan zubi dake nan na kalmomin yayi kama da na cikin suratul hud an kawo labarin annabi Nuhu alaihi salam annabi Hudu annabi Salih annabi Lut annabi Shu'aib a ƙarshe sai aka ce tilka alqurana qussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati zuwa ƙarshe sai kuma aka ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina a can cikin suratul Hud ma aka kawo labarin annabi Nuhu a fari zuwa karshe bayan an kare shi aka ce wa ila adam akahum huda qala ya qaumi billahi ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alayhi ajra zuwa karshe wa ila samud akahum salihan qala ya qaumi billahi ma lakum min ilahin ghayruhu wa ansha'akum min al-ard wa ta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib zuwa karshe bayan an gama aka kawo kisra annabi Lut bayan an gama wa ila madina akahum shu'aiba bayan an gama an halakar da mutanen wa akhazatil ladzina zalamu sayhatu fazbahu fi diyarihim jasimin ka'allam yaghnaw fiha ala bu'dan li madyana kama ba'idat samud saka tambi wa laqad arsalna musa bi ayatina nan ma sun ba'athna min ba'dihim musa cikin suratul mu'minun kad abla al mu'minun ma haka kissa tafan aka kawo annabi nuhu a karan fari da sunansa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi bayan an gama sai aka kawo annabi hudu amma sai aka boye sunan ba a faci sunan annabi hudu ba karara bayan an gama da nan gurin ba kawo annabi salihu ba sai aka jablace zancen kuma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasuluha kazzabu to wannan tatra din da aka ce mun turo da manzanni wani na bin wani ma'ana an riga an san an kissanta maka shi cikin suratul a'raf ba sai an maimaita ba ana an maimaita maka shi cikin suratu ahud ba sai an maimaita maka ba nan an maimaita maka shi cikin suratul shu'ara ba sai an maimaita maka ba nan summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatar rasuluha kazzabu fa atba'na ba'dahum ba'da waj'alnahum ahadith sai tame fa bu'dan liqaumin la yu'minun summa arsalna musa wa akahu harun musa da a san waɗannan wurare guda biyu to me za ku kalato karkashin wannan me wannan ke nufi abinda wannan ke nufi shine abinda yammacin gobe za mu tashi akai idan Allah ya kai da zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi